بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما سورارو بركم متساكي ساسوا أتكين واني صابا شرم منا فتوي رحمة اندني شيخ بلا كبرا نجي قبات الدوان شيري أهل ينزو تارد شيخ مال مما الدكتور شاك محمد ثاني رجال لهم ma kafin mu shiga cikin shirin bari mu karanto nambobin wayar da za a iya aiko mana da tambayoyi kamar yanda aka saba wato 0805728742 ko a shafin mu na zumunta wato Facebook ko kuma adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@gmail.com. Za kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta www.rahamaradio.com. karamakallah. Bismillah,
alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, ɗan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maganar da muke yi wancan satin ita ce magana akan godiya bisa ga ni'imomin Allah ta'ala waɗanda suna nan da yawa dan adam ba zai iya lissafe su ba kamar yadda Ubangiji ya faɗa. Muka ce kuma wannan godiya ba ƙaramin mataki bane wanda yake nuna imanin bawa, yake nuna kusancinsa zuwa ga Ubangiji ta'ala, wanda Allah ta'ala ya yabi annabawa da yawa ya sifanta su da cewa masu godiya ne akan ni'imomin da Allah ya yi musu. Allah ta'ala ya sifanta annabi Nuhu alaihi salam da cewa mai godiya ne ga Ubangijinsa. Zurriyata man hamalna ma Nuhu innahu kana abdan shakura. Allah ya ce annabi Nuhu ya kasance bawa ne mai godiya. Hakanan Allah ta'ala ya yabi annabi Ibrahim alaihi salam da cewa mutum ne mai gode wa ni'imar Allah ta'ala. Allah ta'ala ya ce inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Ubangiji ta'ala ya ce annabi Ibrahim alayhi salam ya kasance al'umma ce, wato mutum ne wanda ake koyi da shi, wanda al'umma take koyi da shi, mai biyayya ga Allah, kuma bai taba zama towa cikin wasu hada Allah da wani ba. Sannan ya ce shakiran li an'amihi, mai gode wa ni'imomin Allah ne. Kaga wannan matsayi ne da Allah ta'ala yake nuna cewa suna da shi babba a gurinsa, na gode wa ni'imar Allah. Haka nan Allah ta'ala ya umarci annabinsa Musa alaihi salam da cewa ya zama cikin masu godiya. Allah ta'ala ya ce ya Musa inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun minash shakirin. Ya kai Musa nistafaituka 'ala an-nasi bi risalati, na zabe ka kan mutane da sakon da na baka, wa bi kalami da magana da nayi da kai, fa khudh ma ataituka, don haka rike abin nan da na baka, wa kun minash shakirin, kuma ka zamo daga cikin masu yi wa Allah godiya. Ubangiji ta'ala ya nuna baiwar da yawa muminai masu godiya, wanda har wasu suke musu hasada akan wannan baiwar. Allah ta'ala ya ce wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu ha'ula imanna Allahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi a'lama bi shakiri. Ubangiji ta'ala ya ce wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd, haka muka fitini sashin su da sashi, li yaqulu, dan su rika cewa ha'ula alladhina manna Allahu alaihim min bainina, wadannan sune wadanda Allah ta'ala yayi wa baiwa a cikin mu, ma'ana ya ba su matsayi da daraja a cikin mu. Allah ta'ala ce alaysa Allahu bi a'lama bi shakiri, to Allah bai san masu gode masa bane, ma'ana godiyar da suke yi shi yasa Allah ta'ala ya ba su wannan matsayi ya fifita su a cikin ku. Ga annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama, wanda yake nuna mana cewa godiyar Allah ita karan kanta abu ne maqsudin li zatihi, wato ka gode wa Allah dan Allah ta'ala ya cancanta a gode masa, koda kuwa baka tunanin cewa akwai wata azaba ko wani kamu da Ubangiji zai ma mutum. Allah ta'ala a annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo a cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, lokacin da ta ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana tsayuwar dare yana qiyamul layli har kafafuwansa daga rigar su suka tsatsakewa saboda yawan tsayuwa. Aisha take cewa ya Rasulullahi ka hutar da kanka mana, Allah ya gafarta maka dukkan zunubanka na baya da na gaba waɗanda kai da wanda baka yi ba, inda a ce ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi ma zunuban, to Allah ya ce ma ya gafarta ma qaddamta wa ma akharta ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Shine sai yake cewa ya Aisha afala akunu abdan shakura, ya Aisha ba kiya so in zama bawa mai godiya, ko ba dan komai ba ita kashi kansa wannan abin da kike faɗa aini ima ce ta Ubangiji ya yafe mun abin da ya gabata da abin da bai zo ba da abin da ya wuce. Ai ita kanta wannan ni'ima ce da ya kamata in zama bawa mai godiya, wanda yake nuna maka ita ni'ima ita godiyar maqsudin ne li zatiha, to maqsudin ne li zatihi abu ne wanda karan kansa kawai ana bukatarsa. Kai a wani gurin ma Allah ta'ala ya nuna cewa halittar da yayi ta mutum dalilin yin wannan halitta shine ya zama mai godiya ga Allah, ya zama mai godiya ga Allah ta yadda zai bauta masa yadda ya ce, yayi abin da ya ce, bar abin da ya hana, ya so masoyansa ya ki makiyansa, wannan ita ce godiyar. Kuma wannan ita ce hikimar da ta sa Allah ya yi shi, shine dalili ta ce gayar da ta sa Ubangiji ta'ala ya yi wannan halitta. To Allahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah ce shine wanda ya fito da ku daga cikin cikunan iyayenku mata, waja'ala lakum la ta'lamuna shay'an, yayin da baku san komai ba, waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata, ya sanya muku ji da gani da zukata to da hankula, lace la'allakum tashkurun, dan ku gode wa Allah, domin ku yi wa Allah godiya. Wato ya nuna ashe zuwan ka duniya ma gayar makasudin dalilin da ya sa Allah ta'ala ya yi zuwa duniya don ka gode masa ne. Ubangiji ta'ala ya umarni da godiyar, inda Allah ta'ala yake cewa laqad nasarakum Allahu bi badrin wa antum azilla fattaqullaha la'allakum tashkurun, ce Allah ta'ala ya taimaka muku a yaƙin Badar alhalin kuna ƴan kaɗan waɗanda suke marasa ƙarfi marasa galihu, amma Allah ta'ala ya baku nasara ya dora ku akan wata runduna wacce tafi ku yawa, tafi ku makamai, tafi ku ƙarfi. Allah ce to ku ji tsoron Allah la'allakum tashkurun, dan ku zama masu godiya. To Ubangiji ta'ala ya yi umarni da godiya, ya yi umarni da tsoron Allah, da zai nuna maka cewa waɗannan abubuwa su ne umarnin Allah. Don haka godiya ga Ubangiji wani abu ne wanda yake shine al'amru wal al-khalqu wal amru a gurin Ubangiji, gayatul khalqi wal amri a gurin Ubangiji kenan, dalilin da yasa ya halitta kuma dalilin da yasa ya umarni a ji tsoron sa kenan, dan a samu wannan godiya ga Ubangiji. Shi godiya ga Ubangiji wani abu ne wanda yake babba, mataki ne babba kwarai kwarai da gaske. Sannan godiya ga Ubangiji din nan tana kasancewa ta hanyar yi masa da'a, ta hanyar yi masa biyayya, ta hanyar bin abin da ya ce da barin abin da ya hana, wanda ita ce hakikanin godiya ga Allah da aikace. Bayan godiya ga Allah da bawa zai yi da bakinsa, to kuma zai nuna wannan abu a aikace, ta hanyar yi wa Allah biyayya, ta hanyar yi wa Allah da'a. Yayin da Allah ta'ala yake ni'imta ka da ni'imominsa kana saba masa, to anan babu godiya, babu shakka ba yadda za a yi ko mutum ne dan uwanka yau ya kyautata maka gobe ka saba masa, jibi ya kyautata maka gobe kuma ka ce kai kana masa godiya akan abin da yake maka, wannan ba za ta taba karguwa ba, mutum ba zai iya fahimtar haka ba. Bare Ubangiji da shine mai kowa mai komai, shine mai baruwa mai hanawa, duk abin da zaka yi tinkaho da shi a rayuwarka shine mai baka, duk wani bala'i da kake kokarin a kade maka shi Allah ne mai kade maka shi, kuma duk Allah ta'ala ya maka irin waɗannan nimomi, amma ka ci gaba da saba masa baya da za a yi kuma kai da awar kana gode masa. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa Annabi Dawud da iyalan gidansa, i'malu ala Dawud shukra wa qalilun min ibadiyash shakur, ku yi aiki tukuru don nuna godiyar ku ya ku iyalan gidan Dawud. Wato Allah ya ce i'malu, ku yi aiki, na nuna maka godiyar ana son ta zama a aikace ne, ba kawai da fatar baki ba, na'am da fatar baki ba kana godewa Allah, kana nuna ni'imar da Allah ya maka, wannan yana da kyau. Amma kuma ka hada da aiki, a rika ganin shi a aikace, aikin ko shine ta hanyar yi wa Allah da'a, ta hanyar yi wa Allah biyayya, ta hanyar bin saƙon da ya aika Annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi, da kokarin kaucewa dukkan abin da yake saban Allah ne duk abin da yake ma'asiya ne ka a ganka a gurin ka aji ka a ciki kakka cuci kowa cikin bayin Allah wannan ita ce haƙiƙanin godiya ga Allah a aikace bayan kafirta ta a fatar bakinka bayan ka fada a baka to idan ya kasance mutum yana saba wa ubangiji yana bitulce ubangiji to wannan shine kufranun ni'ima shine haƙiƙanin butulci da Allah ta'ala ya sifanta dan adam wanda bai san Allah ba wanda bai bi Allah ba ya sifanta shi da butulci yace wa innahu ala zalik innahu li hubbil khair la shadid wa innahu li hubbil khair la shadid wa innahu ala zalika la shahid inna al insana li rabbihi lakanut inna al insana li rabbihi lakanut lalle dan adam mai butulci ne ga ubangijinsa hakanan ubangiji ta'ala yake cewa alam tara ilal ladina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmuhum daral bawar baka ga wadanda suka canza ni'imar Allah da kafirci ba ma'ana da butulci Allah ta'ala yayi musu ni'ima amma kuma suka butulci suka canza ta da abin da yake saban Allah shi kaga mutumin da Allah ta'ala zai masa ni'ima amma ya kasance kullun cikin saban Allah yake da kuma ita ce shine abin da yanzu muke gani tsirararsa yana gudana tsakanin al'umma Allah ta'ala ya ba mutum lafiya ya bashi arziki ya bashi dukiya ya bashi yaya ya bashi mahalli mai kyau amma duk sanda wata munasaba ta tashi mu kun yi wa Allah godiya ta hanyar da'a sai ga kuma a lokacin ne zai yi bushasha ya rakashi ya saba wa Allah yadda yake so da sunan cewa shi yana da shi ya isa a wajen bukukuwa ne ko wata munasaba da za ta tashi za ta taso sai kaga cewa wadanda Allah ta'ala ya musu ni'imar wadata musu ni'imar ko yayaye musu ni'imar duniya sai ga cewa maimakon su fuskanci wannan ni'imar ta hanyar godewa Allah da da'a gare shi a lokacin ne ma za a baje kolin sabawa Allah kaga wannan shine butulci shine butulci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irin wannan ana samun shi cikin mata sosai wanda Allah zai wannan da za ka ga miji ya musu goma ta arziki amma duk randa wani abu ya hado su to sai su koma gefe suna cewa su dama ba su ga wani abu da yake tsinana musu ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga su suka kowa yawa a wuta suka ce ya Rasulullahi saboda me yace saboda kuna butulci shi suna butulcewa Allah ne yace kufurna al-ashir yakfurna billah qala la yakfurna al-ashir law ahsanta li ihdahunna ku ila ihdahunna dahran law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khayran qattu Allah sallallahu alaihi wasallam yace da zaka kyautata wa dayan su shekara cip kana mata alheri duk ta ga wani abin da ba haka yake ba ta bangaren ka za su ce baka taba tsina namun komai ba to idan har Allah ta'ala zai cika wutar jahannama da matan da suke butulcewa ni'imar da miji yayi musu wanda kuma ni'imar da mijin nan zai musu daga Allah take hakikanin ni'imar daga Allah take to amma Allah zai musu sakamako da irin wannan ina ga waɗanda Allah gaba ɗaya suke butulcewa ni'imar sa kaga babu shakka su suka kowa cancanta su samu irin wannan mummunan sakamako Allah ya kiyaye mu
a tambayar farko tana cewa malam menene hukuncin irin askin da wasu samari kan yi na aske wani wajen a bar wani wajen
wannan haramun ne a addinin musulunci bai halatta mutum ya aske wani bangare na gashin kansa ya bar wani bangare ba ko dai ya bar shi gaba daya ko ya aske shi gaba daya lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yaro an dauko shi yaro ne karami wasu ta dauko shi amma gashi bangaren abin nan gashin sa kansa bangare guda an aske an bar wani bangare Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ihlaquhu kullahu aw da'uhu kullahu ko aske masa gashin duka ko kuma masa duka saboda haka ba daidai bane samari su rika koyoyin wasu wadanda ba musulmi ba shi ba musulmi bane bai ma san musuluncin ba bai ma yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yarda da alqur'ani ba yana ganin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yazo da shi ma ba gaskiya bane yana ganin shi ma makarici ne saboda haka shi a tunaninsa abin da yake daidai yake kai musulmi da kake da kai imani da Allah da kai imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam kai imani da sakon da yazo ta yaya zaka koyi wanda shi bai yarda da annabin da Allah ta'ala ya turo maka ba ta yaya zaka koyi shi ta yaya zaka yi abin da kaga yana yi ko da kuwa ma annabin ka bai hana wannan abin ba idan shi wancan ya keɓanta da abin bai kamata ka koyi shi a ciki ba ballantana ma kuma akwai hani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya akan wannan abu saboda haka wannan mummunar al'ada ce wacce aka yaki kwakwalen wasu samari da ita waɗanda suka yi nesa da sanin Allah, suka yi nesa da sanin manzon Allah, suka yi nesa da sanin koyarwar addinin musulunci. Da ya kamata a yi ta faɗakarwa, duk wanda ya ga ɗansa ya irin wannan aski, kira shi ya zaunar da shi ya gaya masa cewa wannan abin da yake haramun ne. Ko da ya ga wasu suna yi, ya lura da masu yi ɗin, su waye masu yi irin wannan aski, ai zai ga cewa wasu ne waɗanda ba su yi imani da Allah ba. La yu'minuna billahi wala bi rasulillahi wala bil yawmil akhir. Da haka bai kamata a ce shi ya kwaikwaye su a cikin wannan aiki ba. Ballantana kuma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda shine gatansa duniya da lahira, ya hani akan wannan. Yaro karami wanda bai balaga ba, dan karami wanda takalif ba su hau kan shi ba, ba umarni, ba hani, ba alkalamin rubuta alhaki, lada ko alhaki a kansa, amma duk da haka Annabi ya hana a yi masa irin wannan aski. Ina ga kai yaro wanda ka isa munzalin da takalif ya hau kanka, yanzu ana rubuta maka duk abin da za ka yi na laifuffuka, wace ka taso da irin wannan ɗabi'a. Ya kamata iyaye su yi ƙoƙarin nusar da ‘ya’yansu, malamai su yi ƙoƙarin faɗakarwa, haka nan shugabanni su yi ƙoƙarin ɗora mutane a kan kyawun tarbiyya. Allah ta'ala ya samu dace.
Amin. Sai tambayar da take cewa, shin malam yaya ake takaba a musulunci?
To, takaba ba wani abu ba ne wanda yake da wahala kamar yadda wasu ke ɗauka. Ce takaba sai an shigar da mace, sai an fitar da ita, ko za a yi mata shimfiɗar ta daban, kwanan ta daban, hutar ta daban, ba za a yi hira da ita ba, ba za a kula ta ba, ba za ta yi dariya ba, ba za ta yi waye ba. Wannan duk al'ada ce ba ta da asali a musulunci. Ita takaba, mace tana shiga takaba ne da zarar mijinta ya rasu, da zarar ya rasu, to ta fara takaba tun daga wannan lokacin. Kuma Allah ta'ala ya faɗi yadda takaba za ta kasance a cikin littafinsa mai tsarki, inda yake cewa wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara. Waɗanda suke rasuwa daga cikinku su bar mata na aure, to matan na aure za su zauna wata huɗu kwana goma. Wanda shi ne abinda Allah ta'ala ya faɗa na muddar da ake ɗauka a zauna, ta zauna a gidan mijinta, a inda take labarin ya zo ya same ta zauna a ciki, kar ta fita, kar ta je ko'ina, kar ta je gidansu, kar ta tafi ta koma wajen ‘yan uwanta ko wani guri daban. A inda labarin ya zo mata nan za ta zauna ta yi waɗannan kwanaki arba ta ashurin wa ashara, wannan idan ba ta da ciki. Amma idan tana da ciki, to da zarar ta haihu shikenan ta gama takaba, wanda yana ita shi ne abin da ya tabbata a hadisin Subai'atul Aslamiyya, yayin da mijinta ya rasu Sa'ad ibn Khawla, sai ta haihu bayan rasuwarsa da kwana 15, a wata ruwaya da kwana 20. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to shikenan kin gama takaba, kin kina son aure, je ki. Saboda ita mace mai ciki da zarar ta haihu, to shikenan ta gama takabarta. Ko da kuwa za ta haihu da kwana 1 ko 2 ko 3, kai ko da awanni ne bayan mutuwarsa, wato dai ya zama da ta haihu din bayan ya mutu, ba wai ta haihu ba sannan ya rasu, bayan ya mutu ne sai ta haihu. To da zarar ta haihu shikenan. Da wannan shine maganar jumhur, tace ko magana mafi inganci kamar da ya tabbata hadisin Subai'a al-Aslamiyya, hadisi ne sahihi, kuma shine daidai da fadar Allah, wa ulati ahmalin ajaluhunna an yadana hamlahunna, mata masu ciki ajalinsu shine su haifi abin da yake cikin su. Wannan shine abin da za ta yi. Sannan mai takaba ba za ta rika caba kwalliya ba, irin abin da ta saba lokacin da take da miji, ta yi kwalliya, ta sa jagira, ta jan baki, ta sa kaya na ado, wannan duk ba za ta yi ba. Za ta yi shiga irin yadda ta saba shiga a gidanta, ba tare da ta caba kwalliya ba. Sannan kuma ba wai ba za ta yi wanka, sannan ba a haramta mata ta sa turaren da zai kawar mata da wani hamami da yake cikinta ba. Abinda aka hana ta shine caba kwalliya da yawo da fita da kwalliya, zauna a gidanta, ba za ta fita ba. Sannan ba za ta yi kwalliya ado ba, abinda ake kira ado, kowa ya san me ce ado, abinda ake nufi. Dan mace ta sa tufafinta masu kyau haka, wanda suke ba masu jan hankali ba, irin wanda dai aka saba sawa ko a gida ake zaune ana aiki ko wani abu, wannan ba a hana ba. Sannan ba a cewa mace ba za ta yi wanka ba, za ta yi wanka. Sannan ba za a ce an haramta mata sa turare ba, wannan a'a. Abinda da yake kwalliya shi aka haramta mata. Sannan kuma za ta yi mu'amala da kowa, za a yi mu'amala da ita, za ta shiga cikin kowa, za a zauna da ita, ba wai uquba ba ce ake so a yi mata da mijinta ya mutu, a'a. Ana so ta bada wani wafa'i na wani abu da yake tsakaninsu na aure. To wannan haƙƙin da yake tsakaninsu shine zamanta wannan lokaci ba tare da ta yi aurewa kuma tare da ta nuna kulliya, wannan shine ake kira ta gaba. Sai dai abubuwa da aka shigar da su na al'ada, wannan duk ya kamata a gane ba musulunci bane, al'ada ce. Da can Laraba ma kafin jahiliya suna da irin waɗannan al'adun, duk musulunci yazo share al'adun ya watsar da su. Da can za a tsare ta a daki, a daina kula ta, a daina magana da ita, a rufe ta. Sai ta shekara, sannan daga baya in ta shekara a fito da ita a bata wane ne, a kashin shanu ne ko dabba ne, a sa ta yi jifa da shi, a yi waye waye duk ta kori kwankwame da isko kai da waye da waye da sauransu. Wannan duk al'ada ce da musulunci ya zo ya samu, Laraba suna da ita, musulunci ya rusa ta. To haka ne duk al'umma da take da wata al'ada ta kaba, bayan musulunci ya zo to sai su yadda wannan al'ada su rike musulunci. Wannan shi ya kamata, amma ka ji an ce wata tsohuwa ce za ta shigar da ita, wata kaba za a bata wasu addu'o'in, ta kaba za ta yi waye, tana da butarta, tana da tabarmarta, tana da waye nata, tana da waye nata. Wannan duk ba gaskiya ba ne, al'ada ce ba ta da asali, a watsar da ita, a rike abin da Alkur'ani da Sunna suka tabbatar.
Na'am. Sai tambayar Aliyu Haruna ya ce, shin wankan janaba yana da wata keɓantacciyar sifa a wajen yin sa ne?
Akwai sifar wankan janaba, sifa ta kamala, akwai sifa ta ijza. Sifa ta kamala shine mutum da yazo zai wanka na janaba bayan ya samu ruwa wanda yake mai tsarki, mai tsarkakewa, ya fara wanke gabansa, ya fitar da dattin da yake gabansa ko abin da yake gabansa, sannan kuma sai ya ibi ruwa ya wanke, yayi alwala. In yayi alwala, alwalan nan yana iya yin ta gaba daya daga farko har ƙarshe, kamar da ya saba yin alwala. Yana iya yin ta amma ya bar wanke kafa. To bayan alwalar sai ya bar kafa kai ya wanke ta, sannan sai ya ibi komfata uku ya zuba a kansa ya wanke kansa, ya tabbatar ko ina a kansa ya samu ruwa, sannan sai kwabbata uku ya wanke barin sa na dama, sannan barin sa na hagu sau uku uku. To ya haka ko ina ya samu ruwa, in bai wanke kafafuwansa ba, alwaran da ya yi sai ya wanke kuma kafafuwansa da ƙarshe. In kuma daman can ya wanke, wanda duka ya zo a cikin sifa ta wanka, shikenan. To ne wannan shikenan, ya yi wanka, wannan ita ce ake kira sifatu kamal. Wato yanzu ya zo da wasu masunnoni wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance. Akwai sifatul ijza. Sifatul ijza shi da ya kasance ko ina ya samu ruwa. Wato mutum da zai zo ya bude shawa, ya shiga karkashinta, ya saki ruwa duk ko ina, ya cucuda a jikinsa, ya wanke kansa, ya wanke jikinsa, ya wanke kasansa, ya wanke ko ina a jikinsa, ba tare da ya rarrabe ba tsakanin ya fara da alwala ko ya ware da wanke kai ko da wanke kaza, a'a, ya gaba daya saki ruwa a jikinsa, shikin wankansa yayi. La iyaka, sifar waccan da ta gabata tafi kamala, ita wanda yayi ta zai samu lada na tabbaka sunnunin Annabi sallallahu alaihi wasallama akai. Wannan kuma wankansa yayi, ya kawar da abin da ake so ya kawar na janaba, shikenan, ma ba karibin da mu, ba wani abu kuma da zai nema na wata sifa ta kamala da yazo da ita. Ko akwai wani tabki wanda yake da ruwa, yayi tsalle ya shiga ruwa, yayi wanka ya fito, kaga ba tare da ya rarrabe gabobinsa ba, ko ina yayi wanki lokaci guda, to wannan ma shi ma wankansa yayi. La iyaka, dai sifatul ijza ce, wannan ba sifatul kamal ba. To wannan shine abin da ake bukata ga mai wanka.
Sai tambayar Munzali Ahmad ya ce, malam a yi min karin bayani akan hadisin da ke cewa yana kan musulmi ji da biyayya a cikin abin da yake so da wanda baya so.
Wannan hadisin Ubadah ibn Samit ne, yana cikin sahihaini, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mubaya'a da su akan za su bauta wa Allah, ba za su hada Allah da kowa ba, za su yi tsaye da salloli, za su bi Annabi sallallahu alaihi wasallam fil manshat wal makra, za su bi shi fil manshat wal makra, wato da dadi da ba dadi. Wato za su yi biyayya ga shugabanci na Annabi sallallahu alaihi wasallam ga da dadi da ba dadi. Sannan wannan ya zama ka'ida ce ga dukkan wani shugaba na musulmi. Dukkan wani shugaba na musulmi wajibi ne ga mabiyansa, ga talakawansu, su yi masa biyayya, sawun da dadi ko ba dadi. Abinda ake nufi da dadi ko ba dadi, wato da dadi yana musu abubuwan da suke bukata, yana ba su haƙƙinsu na dukiya, na kulawa, duk yana ba su wannan abubuwan. Kaga wannan da dadi, kowa zai ji dadi. ko ba dadi a'a yana nuna san kai ko yana taba kudin su ko yana abin nan duk wannan bai kai su fito su yi rigima da shi akan wannan shugabanci na shi ba a ka'ida ta addinin musulunci wannan idan ana bin tsari da musulunci yazo da shi haka shugaba na musulmi yake in kuma wani tsari can aka dauka aka banda musuluncin to shikenan za a gamu da duk abin da za a gamu da shi wannan mutane su suka jawo kansu amma dai shugabanni in suka ce mun rungumi tsarin musulunci shi za mu yi to wannan shine yana daga cikin haƙoƙin su a ciki shugaban da bai rike tsarin musulunci ba zai zo kuma ya ce zai dauko wannan kaida ba duk musuluncin ya zubar da shi amma yana so ya dauki wannan kaida ita kadai yace to musulmi an ce ku yi mun da'a cikin abin da yake kyau ko yayi dadi ko yayi kidadi wannan bashi da abin nan yaje can dai abinda tsarin da ya dauka ya bashi na haƙi yaje can ya gaya musu tsarin su ba tsarin abin nan ba saboda haka wannan shugabanci ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi tsakanin musulmi da musulmi idan shugaba na musulmi koda ya kasance yana da rashin gaskiya kaidar musulunci ba a so a fito na fito da shugaba na musulunci koda ko yana rashin gaskiya tsakanin sa talakawa sai dai idan an ga wani abu na kafirci zalla a gurin sa da aka tabbatar har ga Allah kafirci ne to wannan kuma ahlul halli wal aqdi shugabanni wadanda suke na al'umma wanda su ne ke da wuka da nama su ne ake kira ahlul halli wal aqdi ko ahlush shura a tsarin musulunci dole ne za a samu wasu dattawa manya malamai masu shekaru wadanda za a danka musu ragamar zaunawa ko su yi wa shugaban nasiha su nuna masa inda yake ya bar hanya ya koma ya rike wani abu na abin nan in bai yi ba to suna iya tsige shi wannan shine abin da musulunci ya zo da shi don haka a takaice abin da ake nufi al-manshat wal-makra ana nufin kana karkashin biyayya kana karkashin shugaba na musulmi to kai masa biyayya sawa'un da dadi ko ba dadi wannan shine abin da ake nufi
na'am sai tambayar da take cewa mallan naji an ce wai akwai wata yar gidan namaruzu da ta aure Annabi Ibrahim har ma ta haifa annaba 20 shin menene ingancin wannan batu
to Annabi Ibrahim da ai kowa san ya san matansa daga Sara sai ko kurkurar su Hajar wanda kuma an fa san Isma'il da Ibrahim suka haifa wa binan Isma'il da Ishaq wanda ta haifi Sara matarsa Sara ta haifi Ishaq sannan kuma wannan ita kuma Hajar ta haifi Isma'il wadannan su ne abinda Al-Qur'ani ya gaya mana duk wasu abubuwa da zaka ji wadda ta tsuriya ce yadda ka fara tambayar da wai to ka dauka wai din ne
na'am sai tambayar Haruna Yasiha ya ce shin ya halatta a dauki budurwa a kai ta wata kasa domin yin karatu
to a musulunce duk tafiyar da take me nisa ce haramun ne mace ita kadai ta yi ta duk tafiya da ta kasance me nisa ce la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira thalathata ayyam illa wa ma'aha zu mahram aw zawjuha Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai halatta ga mata da ta yi imani da Allah da ranar lahira ba ta yi tafiyar kwana uku ba ce tare da ita akwai mahraminta wato wanda yake haramun ne ya aure ta har abada shine maharami wanda haramun ne aure tsakanin sa da ita har abada ba wanda aure tsakanin sa da ita ya haramta na haramci na wucin gadi ba wannan ba shi yake kira maharami ba za ka ga suna daukan maharami abinda muke cewa muharrami suna daukan wanda dai ba zai aure ta ba koda kuwa auren rashin auren nata ba na har abada bane kamar misali yana auren yayyarta misali mijin ya yitta ne kaga wannan muharramin ta ne amma ba mu'abbat ba haramun ne a lokacin ya auro ta hada ta da yar uwarta wanda ta jiwa bainal ukhtaini amma ba na har abada bane in ya sakiyar yayar zai iya auren kanwar ko yayar ta rasu zai iya auren kanwar kaga anan ba muharramin ta bane na har abada ana nufin ubanta ko kaninta ko baffanta ko khalinta to kawunta ko danta wadannan duk su ake nufi da muharramai ko wanda suka sha nono daya wanda suka koha min ar-rada'a wannan duk muharrami ne na muharram tahriman abin nan mu'abbadan amma wanda ba wannan ba ake wasu ma ta suke miji ma muharrami ne sun gane miji ba muharrami miji sunan shi miji shine ma ya halatta gare shi domin muharrami shine wanda ya haramta ya aure ta to ya za a kuma ce miji muharrami kaga shi miji shi yasa a hadisin aka ce illa ma ahazu mahramin aw zawjuha kaga shi zawji ba ake masa muharrami to hadisi yana nuna ba za ta yi tafiya ba ta tsawon kwana uku sai da muharrami idan budurwa aka dauke ta ko mace mai aure ta tafi wani guri mai nisa karatu to in muharramin ne ya dauke ta kai ta can kuma can inda take zaune tare da muharramanta ko waɗanda dai suke aminai ne za su kula da ita wannan babu komai amma a dauke ta a jefa ta wata ƙasa wataƙila kawai wani wanda gari ya hada su ko kabila ta hada su ko harshe ya hada su kawai a ce da Allah ka rika kula da yata tana nan a je a kama mata guri kamar yadda zai ke faruwa dai kuma za ka samu karatun ba wai karatu ne na wajibi a kanta ba za ta je ta karanta medicine ne ko za ta je ta karanta engineering ne ko wani abu dai wanda ba bai zama ba karatu ne na kai ko karatu ne na addini da ya kasance da irin wannan siga to musulunci bai buɗa mata ƙofa shi yasa aka ce mace ba za ta yi tafiya ba ko da hajji ne sai tare da mijinta ko wani muharraminta wannan shine abin da ya tabbata hadisi Tirmidhi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane yake ga musu cewa kada wani yayi wata mata ta yi tafiya ba tare da muharraminta ba wani sahabi ya tashi ya ce ya Rasulullah inni kutibtu fi ghazwa wa inna imra'ati kharajat hajja ya Rasulullah ni gashi an rubuta ni zan fita yaki ma'ana yaki ya zama wajibi a kaina tunda duk wanda aka riga akai lissa shi wajibi ne fita to kuma gashi matata ta fita za ta tafi haji sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hujja ma amratik je kai haji tare da matarka wannan wajibin sai ya fadi da kansa saboda wancan wajibin da yake gaban sa na haji tare da matarsa to kaga idan haji wannan wanda rukuni ne daga cikin arkanul islam ba a ce mace ta tashi ta je ta yi shi kadai ba sai da rama da wanda yake mijinta ko maharamta ina ga wani abin da baya cikin rukunin musulunci dan ta je ta iya turanci ko ta iya mathematics ko wani abu irin wannan a dauke ta kai ta wata kasa a jefa ta wannan haramun ne musulmi ko da sun ga wasu suna yi wannan ba musulunci bane musulunci ya hana wannan shi yasa abubuwa da yawa suka yi zaka ji kisoshi wadanda da yawa suka faru na takeici inda iyaye daga ba suka zo suna nadama Allah ya tsare mu
na'am don ma sauraro ana sauraron shirin fatoyi rahama tare da shehun malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Rijal Lemo za a iya aiko mana da tambayoyi ta waɗannan lambobin waya kamar yadda aka saba wato 0805728974 0805728974 za kuma iya aiko mana da tambayoyi ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@gmail.com ko kuma ta Facebook za kuma iya sauraron wannan shiri ta www.rahamaradio.com muna kuma ƙara faɗakar da masu sauraro cewa a dinga aiko da tambayoyi masu ma'ana waɗanda za su amfanar da al'umma kuma a guji aiko da tambayoyin da aka san an riga an amsa su tambaya ta gaba tana cewa wadda ta fito daga Ibrahim Shekar mai ɗaki tana cewa malam yayana ne ya rasu yana bi na kuɗi amma lokacin da ya bani kuɗin ya ce suminti zai siya don haka idan na samu na siyo masa sumintin to yanzu ya rasu shin sumintin zan siyo na bawa iyayensa ko kuma kuɗin zan basu idan kuɗin zan basu zan biya tsohon farashin sumintin ne ko kuma sabon farashi zan biya
to na san kuɗi ya bashi ko kamar yadda yake cewa dan ya ka masa suminti to ya bashi kuɗi ya so masa suminti
bashi
to amma yace in ya tashi biya ka masa suminti na kuɗin to saboda haka sai ya rasu bai kai masa sumintin ba ko sai ya gurin magadan ya gaya musu abinda ake ciki kuɗin suke so ko sumintin idan sun ce kuɗin suke so sai ya ɗauko daidai wannan kuɗin da ya bashi daidai wannan kuɗin tunda daman su ya basu bashi sai ya basu in kuma sun ce a kawo musu sumintin to shikenan sai ya je so musu sumintin na daidai wannan kuɗin ko da farashin ya tashi ko da ya abin nan daidai wannan kuɗin da zai kashe ko a wajen basu ko a wajen sayan suminti din ba za a ce idan sumintin ya tashi bai ƙara kuɗin a kai tunda daman bashin kuɗi ya bashi ba bashi suminti ba saboda haka sai ya kai musu kuɗin in shi suke buƙata kuma ya san ce a kai musu sumintin sai ya je so suminti na wannan farashin ya kawo musu inda canji da ya hau ya kawo musu canjin wannan shine abin da zai yi
na'am sai tambayar Ibrahim wanda ya ce shin akwai wani nassi da ya hana yara rakiyar gawa zuwa makabarta domin naga wasu suna hanawa.
Eh to ba nassi da yake ka a bar yaro ya je makabarta laka gawa. Na iya kawo ta kida ko yaran ne aka ga cewa suna yin abin da bai dace ba sai hana su, amma dai ba nassi ba. Nassi bai ce kada a bar yara su laka gawa ba. Mata su ne Annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarci bai ya hana su, amma kamar da Umma Adiya take cewa bai takura ba. Wato ya hana mu bi gawa amma bai takura ba. Abinda yasa ya hana shine saboda suna da karayayyen zuciya, yayin da za su bi gawa makabarta to ba mamaki kuma ai ta ifa a can, ana ta koke a cika gurin da ihu da kuka, a hana mutanen da suka je gurin yi masa addu'a. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kar su fita, amma ai take ta walam yu'zim alaina, amma bai takura wajen hana fita din ba. Amma yara wannan babu wannan sai dai ce aka abai yara su ta zuwa makabarta.
Na'am. Sai tambayar Salisu Uba yace mallam, kamar yanda ba a son saba wa liman a siffar aiki, to mutum zai saki hannunsa ne a yayin da yake bin limami mai yin sadalu?
Da aka ce ba a saba wa liman a fuskar ta fuskar aiki, ba ana nufin cewa koda yayi abin da ba shine koyarwar ba. Sadalu an san cewa kabdu ita ce koyarwar da ta tabbata a sunnata Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisai da yawa wanda ba za ka iya faɗin iyakarsu lokaci guda ba sun zo da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗora hannunsa na dama akan nagu a sallah, ba kuma tare da ta bambance tsakanin farilla ko nafila ba. Har ma a wasu hadisai ke cewa wannan shine sunna ma ta annabawa, su kansu annabawan da suka gabata duk haka suke sallah. To kaga wannan ita ce koyarwar. Idan ka zo ka bi liman wanda yake sakin hannu saboda ya fahimci sakin hannun daidai ne, wanda kuma sallarsa ta yi in yayi a hakan, kada a fahimci kamar ko sallarsa ba ta yi ba, a sallarsa ta yi amma dai riƙewar ita tafi. To in ka bi limamin da ya saki, kaga anan kai ka san riƙewa ita ce sunna, ba za ka saki ba saboda koyi da liman. To ana koyi da liman a cikin abin da yake daidai ne, ba a cikin abin da yake kuskure ba. Kada bin sallah da liman sai dan yi waiwaye, kaga ai ba daidai yayi ba. To sai ka ce tunda an ce ai koyi da liman kai ma baraka dan waiwaya, to kaga wannan ba daidai bane. Haka a cikin abin da yake mashru shi ake nufin ya kai koyi da shi, ko abin da barin sa ba zai cutar da sallah ba. Wato kamar misali baya jalsatul istiraha, to kaga rashin yin jalsatul istiraha ba wani abu bane, to shikenan sai kai ma baka yi ba. Ba a cewa tunda baya jalsatul istiraha, wato tunda baya jalsatul istiraha ba a bishi sallah ba saboda ni ina jalsatul istiraha, sai ka bar jalsatul istiraha din ka bishi sallah. Da rashin yin jalsatul istiraha din ba laifi bane, don Annabi sallallahu alaihi wasallam sun hadisan sallarsa sun nuna cewa ba ko yaushe yake jalsatul istiraha din ba, shi yasa ma bata zo ba sai a cikin hadisan wasu daga cikin masu wasu daga cikin sahabbai kamar Malik ibn al-Huwairith, kamar Abu Humayd as-Sa'idi da kuma Wa'il ibn Hujr, suka rawaito jalsatul istiraha. Sauran masu ruwayar sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam su kawo jalsatul istiraha, wanda yake nuna yayi wannan ya kuma ya ko lokacin da bai yi ba. To kaga wannan dan ka bi wanda baya yi kai ma ka bari, ba za su cutar da sallah ba. Yin sunna ne, barin ma kuma sunna ne, sabanin abinda shi yin sa barin sa ba shine sunnar ba, yin sa shine sunnar. To kaga anan ba za ka ce ba za ka bi mutum a cikin irin wannan yanayi ba.
Na'am. Sai tambayar da take cewa shin akwai wani laifi ne a cikin shanya ruwa a rana kafin a yi wanka?
Akwai wasu hadisai da suka zo da ake hana amfani da ruwa da aka san shanya da aka sashi a rana ya dahu, wanda hadisai ne dukkan su ba su da kyau, hadisai ne bara gurbi har Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ma'il mushammas, wasu suna karhanta shi cewa makaruhi ne, wasu suna cewa ma a guje shi yana sa albaras. To wanda in ba likitanci bane ya tabbatar da haka, cewa in aka yi amfani da ruwan da rana ta gasa shi ta dafa shi ta dumama shi za a samu albaras. In dai ba likitanci ne tabbatar da wannan ba, kawai hadisi rubabbe bara gurbi na ƙarya wanda ba zai tabbatar da haka ba. Shi yasa za ka cikin sahabbai ko da suke amfani da kamar Ibnu Umar an rawaito cewa yana yin alwala da ruwan da yake tafasasshe, to da ka babu wani abu. Zaka ji suna tambaya musamman a irin wannan yanayi na sanyi, shin mallam ya halatta mai alwala da ruwan da aka tafasa ko aka dumama? eh babu komai ba banda zai hana tafasa ruwa ko duwa ma shi wannan ba shine sa masa ba najasa bace wai ya zama najasa ba ka guje shi saboda haka in dai ba likitoci bane aka ce an samu wani bincike da yake nuna cewa ruwa in aka sashi a cikin rana yayi zafi yana cutar da jikin dan adam wannan an same shi kuma za a bari ne saboda cutar wanda zai yi ba wai dan yana ya zama najasa ba a'a sai dai a ce ko saboda zai cutar a bari amma in dai ba wannan aka samu ba to za ka yi amfani da shi da can an samu hadisi amma duk ba su inganta ba
na'am sai tambayar kalla dubici yace mallam na saki matata saki daya amma ban gaya mata ba kuma na dawo da ita duk ban gaya mata ba to menene hukuncin wannan saki
saki ne da ya tabbata saboda yanzu dai ba igiya ɗaya tsakaninka da ita sauran igiya biyu ko da ta sani ko ba ta sani ba sanin mace an sake ta ba sharadi bane saki a hannun miji yake haka in har yayi shi ko da bai gaya wa matar ba to ya tabbata saki ne ko da ta sani ko ba ta sani ba sanin ta ba sharadi bane wajen tabbata saki saboda haka da ka sake ta ka da da ita tana nan ka abin nan sai dai yana da kyau kuma ka gaya mata dan ta san cewa sauran igiyar ku biyu in ma wani abu take maka ta yi kokari ta ta bari amma dai saki wannan ya tabbata na
na'am sai tambayar da take cewa malam me ya kamata wanda aka jarraba da cutar hasada ya lazimta domin samun waraka
to ba abinda zai sa wa mutum waraka dangane da cutar hasada irin ya rika tunanin wato manya-manyan hadari hadurra da suke tattare da hasada kullun ya rika tunano cewa hasada na abu ne mai hadari na farko ya tuna cewa hasadan nan ita ce saban Allah na farko da aka saba wa Allah da shi lokacin da Iblis yayi wa annabi Adam alaihi salam hasada cewa gashi Allah ta'ala ya girmama shi ya karrama shi ya daukaka shi ya ce mala'iku su masu sujada ta yaya shi za a yi wa annabi Adam wannan shi ba a yi masa ba kaga ita ce hasadan yaya annabi Adam zai samu wannan ni'imar ara'aita hadha alladhi karramta alayya ara'aita hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila baka ga wannan din da ka girmama shi a kaina ba yace ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin da Allah ya tambaye shi mamana aka an tasjuda idh amartuk me ya hana ba za ka yi ba kai sujuda ba tunda na saka kai qala ana khairum minhu cini na fi shi ba khalaqtani min narin kai ni ne da wuta wa khalaqtahu min tin shi kuma da tabu da yinku kai da za a yi ni da kai da wuta kawai in yi wa sujuda ga wanda kai da yinku saboda haka yace shi ba zai yi ba lam akulli asjuda li basharin khalaqtahu min tin ba zai yi ba in yi sujjada ga mutumin da shi da ɗin kokai saboda haka wannan ita ce hasada wanda ita ce ta sa Iblis ya gamu da tsinuwar Ubangiji ta har abada Ubangiji ta'ala ya rarako shi daga rahamarsa ya zama jagora na dukkan wasaban Allah na dukkan yan fito na fito da Allah tun daga kafa duniya har zuwa tashi alkiyama ka tuna cewa wannan laifin shi ya kai shi ga wannan makomar kaga daga nan zaka fahimci cewa ashe hasada ba karamin abu ce na biyu ka sani cewa hasada dabi'a ce ta Yahudawa wadanda Allah ya tsine musu yayi fushi da su ce am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli suna yi wa mutane hasada akan abin da Allah ta'ala ya ba su ya ba mutane na falalarsa da yake nuna cewa dabi'a ce ta su a ce kai ma yanzu ka shiga cikin wannan tawaga ka shiga cikin wannan al'umma da Allah ta'ala ya ce yayi fushi da ita Allah ta'ala ya kira su al-maghdubu alaihim wadanda yayi mu fushi wasu ayoyi wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum Allah yayi fushi da su ya la'ance su a ce kai yanzu kana cikin wannan tawaga kun yi anko a cikin halaye tare da su abu shakka wannan abu ne mai muni na uku ka sani cewa anan kana ja da kaddara Allah ne yayin da kake wani hasada to kana ja da kaddara Allah ne waye ya bashi abin da ya bashi na dukiya ko na mulki ko ya bashi abin da ya bashi na jama'a na matsayi ko ya bashi abin da ya bashi na ilimi waye yayi wannan ni'imar waye ya ni'imta shi da ita Allah ne to yanzu kai da kake hasadan nan wa kake ja da shi kana ja da abin da Allah yayi ne saboda kaga anan ja da Allah da rukuba da shi ba karamin abu bane ka dauko abin da yafi karfinka shi yasa Allah ta'ala da zai magana sada Yahuda ne yace am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadli ko suna yi wa mutane hasada ne akan abin da ya ba su na falalarsa shi kaga Allah shi yake bayarwa yayin da shi yake bayarwa kai kazo ya bayar kai kazo kana hasada dan me aka ba wani wadawa kake kenan da Allah to kaga anan ma zaka gane cewa abin nan da kake na hasada ba karamin abu bane abu ne mai hadarin gaske don da Allah kake rukumawa ba za ka kai labari ba abu na hudu kasancewa kana cikin azabtar da kanka ne azaba kuma ciki marar ma'ana da take marar kan gado domin kullun za ka ga cewa mutumin duk sanda mutumin nan da kake wa hasada ya gitta ka ga ni'imar da yake ciki ka ga abin da kake wa hasadar zuciya kace za ta yi ta konuwa za ta yi ta konuwa kaga shi kansa wannan wani hadari ne babba kullun kai ta kona zuciyarka akan abin da baka da yadda zaka yi Allah ta'ala ne ya ga dama Allah ta'ala ne ya so shi ya zabi wannan abu ya kaddara shi daga nan zaka fahimci ashe wannan abu da kake yi ba shi da wata amfani abu na biyar ka sani shi wanda kake wa hasada yayin da kake masa hasada din nan to kara samun matsayi ki a gurin Allah kana masa hasada kana shi ko yana kara samun matsayi kamar yadda masu yake cewa idza arada Allahu nashara fadilatin tuyat ataha laha lisana hasudi idan Allah ta'ala yana sanya yada wata falala ko wani matsayi ko wani abu mai kyau wanda yake ya buya to sai Allah ta'ala ya hore mata harshen mai hasada to in abin ma ba a san shi ba mai hasada zai fito na ta fada zai duba wani wai shi ne kaza shikenan sai ka ga mutumin ko ya kara matsayi wanda da ba a ma san yana cikin wannan abun ba kai yanzu ka karasa shi ya samu matsayi saboda kai kana yin kasa shi kuma yana yin sama to haka hasada kullun kana kara tunano irin muninta sannan kuma abu na karshe da zaka tuna cewa hasada na haifarwa shi ne hasada zai zama yana tilawa kansa zanibi ne kana tilawa kansa zanibi ne saboda haka gurin ku ba kiyama zai je ga tarin zanibi tunda kokari yake tunani yake yi wancan da yake cikin wancan ni'imar Allah ya raba shi da ita ni'imar ko shi bai samu ba shi ko da ba a bashi ba dai wannan ci wancan da yake da ganin shi cikin wannan abin sai raka yana ta daukan alhakinsa sai ranar gobe kiyama ya zo samu mizaninsa cike da laifuffukan da zai rasa yadda zai yi da su ba ya da ayi hasanat din da za su sha gaban waɗannan sayyi'at din karshe Allah ta'ala ya sa kudin din shi a jefa shi ta jahannama Allah ya kiyashe mu to kullum mutun yake aikata wani sabo to rika tunano girman saban da yake yana tunano girman hadarin saban da yake yi wannan zai sa shi ya kara jin kyankyamin saban kamar yadda aikin alheri in kana tunano irin lada da tagomashi da Allah zai yi ma waɗanda suke wannan alkhairin to zai kara maka karfin gwiwa kaga cewa ka ci gaba da aikin alheri to haka shi ma laifi da inda kake tunano hadarin laifin da kuma girman wanda kake sabawa to wannan zai sa zuciyarka ta rika kyamar abin tana kara nesa da shi sannan abu na karshe da zan faɗa in har kana cikin kungiyar yan hasada din ne wato kana zama da waɗanda sana'a suke nan irin wannan hasadan to ka fidda kanka daga ciki kai nesa da su ka nemi mutanen kirki waɗanda ka san ba haka suke ba ka zauna cikin su to wannan zai sa ka samu salama domin zama cikin masu laifi yana taimakawa wajen mutum ya ci gaba da wannan laifin amma yayin da ya kaurace musu ya nisance su sai kaga abin ya fita daga ransa Allah ta'ala ya bamu lafiya ta zahiri da ta batini
na'am sai tambayar Muhammad Nuruddin yace shin wanda ya tashi da janaba bai samu ruwa ba yayi taimama yayi sallah shin idan ya samu ruwa daga baya zai saki sallan ne
a duk wanda ya riga yayi taimama saboda dalilin da yake halatta yin taimama daga baya ya samu ruwa to ba sai ya saki sallah ba wajen sallar dama an halatta masa yayi ta da taimama saboda ka ba bukatar sai ya sake sallah sai dai abinda zai biyo gaba zai zo na gaba na salloli to anan ne kuma sai yayi alwalat tun da ya riga ya samu ruwa
na'am wannan tambayar kuma tana cewa malam mahaifina ya rasu ana bin sa sallah shin zan iya rama masa
a ba alama mutun sallah ko azumi kamar yadda muka sha fada abinda ya inganta shine rama mutun azumin da yake na bakanci wato mutun ne alwashi zai yi azumi saboda wani abu da Allah ya masa na ni'ima kuma sai Allah ta'ala ya karbi ransa bai yi azumin ba ya dau alkawari zai yi bai yi ba to shine aka ce man mata alaihi sawsama an horiyo wannan a dauke shi a matsayin azumin na nazar kamar yadda wasu riwayoyi suka nuna na Abdullahi dan Abbas ya nuna shi ne daidai amma ko azumi na Ramadan idan mutum ya sha azumi saboda larura to ba a ci a biya masa haka na ita ma sallah idan mutum ya mutu baya sallah ko ya bar salloli sai dai a nemi masa gafara a ita masa addu'a Allah ya fi masa ya gafarta masa amma ba ce za a haɗu a yi masa wannan salloli ba.
Na'am. Sai tambayar Adamu S. Kwasau ya ce shin menene gaskiyar cewa idan mutum yana sallah cikin sai ƙara sallarsa ta ɓaci ko kuma ya ji rihi ya mai da shi har ya yi masa ƙara a ciki?
To abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayanku yana sallah wani abu ya rikita masa rikici shin ya fitar da wani abu ko bai fitar ba kada ya bar sallar hatta ya sami sautin aure ya ji da rihi sai ya ji sautin fitar abin ko kuma ya ji rihi sautin fitar rihi sananne ne ba daidai yake da murɗawar ciki ba murɗawar ciki ya yi ƙara wannan ba shi yake kira rihi ba shi yake cewa tusa ba tusa duk wani mutum ya san me ya tusa saboda haka yayin da tusar ce rihin ne ya fita da ƙara ko da ba wari ko warin ne ko ba ƙara wannan alwalarsa ta warware sai ya bar sallah ya je alwala ya zo ya dasa wata amma dan cikinsa kawai ya yi kugi ba tare da wani abu ya fita ba tare da ya ji rihi ba to wannan ba zai warware masa alwala ba.
Na'am. Sai tambayar Sani Alhassan ya ce a matsayina na matafiyi idan na samu liman ya yi raka'a biyu a la'asar sai na bi shi ragowar biyun shin zan yi sallama ne ko kuma sai na ƙarasa biyun?
Sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama idan matafiyi ya bi mazaunin gida to zai cika sallah kamar yadda mazaunin gida yake cika ta to wannan ita ce sunna ta Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zuwa cikin hadisin Abdullah dan Mas'ud idan mazaunin gida ya bi matafiyi idan matafiyi ya bi mazaunin gida to zai cika saboda haka in ka zo ka same shi yana da asar yayi raka'a biyu ka same shi kai raka'a biyu tare da shi yayi sallama to suka tashi ka ciko biyu da zama hudu saboda yanzu za ka yi sallah ne ta mazaunin gida saboda ka bi mazaunin gida haka ba daidai bane a ce mutum ya bi mazaunin gida wanda yake sallah mai raka'a hudu a ce ya datse tashi daga raka'a biyu wato ko ya fara da shi in an yi raka'a biyu kamar yadda wasu ke cewa shi sai ya yanke in an tashi za a kawo ta uku shi ya tashi ya yi tahiyarsa kawai ya sallama ya tafi ya bar liman haka nan ya saba wa ka'idar bin liman bin liman shine kasance tare da liman har sai ya yi sallama sannan ne kake da kai ma haƙƙin kai sallama in ka gama sallarka ko ka tashi ka ciko to yadda ya yanke sallar sai ya sallama kafin liman ya yi ya saba dokar bin liman inna ma ju'ila liman bi tamma bi haka nan ya zauna ya kiyin sallama kamar yadda wasu suke cewa sai ya zauna bayan yayi biyu sai ya zauna ya kiyin sallama har liman ya tashi kawo biyun sa sai a hada sallama tare to nan ma an saba dokar bin liman don biyan dokar bin liman shine ka bi shi yayin da yake kowane irin aiki a sallah in ya yi kabbara kai kabbara in ya ruku'u kai ma kai ruku'u in ya dago ka dago in ya dafa sujjada kai sujjada in ya dago ka dago in ya zauna zaman tahiya ka zauna in ya miƙe sai kai ma ka miƙe wannan shine tamamul shine ma mutlaqul itimam bil imam shi ake bukata kai koyi abin nan wajen koyi da liman amma ka zauna shi ya miƙe yana karatu tare da mamu kai kana zaune wai kana jiran sai ya kawo biyun sa sannan ku haɗu ku sallama tare wannan shi ma ya saba ka'idar limanci saboda in har ka bi liman a sallolin da yake masu raka hudu ne kai kuma kana kasaru to zaka cika ne in ma ka samu yayi biyu ne sannan ka zo ka samu biyun karshe tare da shi to sai ka tashi ka ciko kamar kai ma mazaunin gidan ne sabanin shi wanda yake matafi in ya ja sallah shi zai iya yin raka'a biyu yayi sallama to kaga dama an rabu da mamu kuma a yanzu nan babu wani magana saba tunda yayin sallama shikenan sun rabu sai su tashi su ciko kayan su su kadai haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayin da yaje Makka a fatu Makka kwana 9 yana yi wa mutanen Makka limanci in ya zai iya ce da su to mu mutane ne matafiya saboda ka atimmu salatakum fa inna qawmun sufur ku cika shi sallar ku mu matafiya ne to anan idan matafiya ya ja sallah to shi zai yi kasarin sa kamar yadda ya saba su kuma mazauna gida su tashi su ciko abin da ya rage musu na wannan sallah din
na'am sai tambayar Usman Ali yace malam menene matsayin kai na ya a shari'a wanda wasu yan kasuwa ke yi
so kai na ya danganta da yaya dan kai na yin yake wato a yadda na san yan kai na yin tunda dai ba harkar kasuwanci yake ba san ya abu yake amma dai a yadda nake jin labari mutum ne ba shi da kaya ba shi da kanti ba shi da komai zai zo zauna ya gama su zuwa customer su suke zuwa sayan kaya saboda haka sai ya tare su ya ce me suke so su faɗi buƙatar da suke so ya ce to su zauna sai je ɗauko wannan kayan daga shagon wanda yake da kayan ya zo ya sayar musu yi ciniki ya sayar musu in suka sayar musu sai koma gurin mai shagon ya ba shi tunda ya san farashin kayan sai ya cire ribar sai ya ba shi kuɗin kayansa wannan dai shi nake jin kamar ana faɗar kayan nayin to kaga anan idan lokacin da ya je gurin mai kayan ya ba shi izini cewa ɗauki kayana ka je ni farashinsa a gona kaza ne ga abu nan farashinsa a gona 1,000 ne ka je ka sayar ko nawa ka sayar ka rike ribar abinda ya karu akan 1,000 ka rike na bar maka to shikenan ya halatta ya ci abinda ya karu akan wannan amma in zuwa ya ɗauka ya je ya sayar ya zo ya ba shi 1,000 ba tare da ya azuma sa izinin ya ci abinda ya karu akan 1,000 ba to wannan bai ci halal ba saboda haka duk abinda za ka yi da mai kaya to sai da izinin sa don duk abinda kayan ya haifar na riba na mai kayan ne tunda al kharaju bid daman da kayan nan nashi ne inda zaka je ba cinikin bai ba zuwa zaka ka dabbare masa kayan suka tafi yanka kaga ba sai ya kai ba kenan da a ce ma sai ya kai ko bashi to kana dama ka je ka sayar ko nawa ne kaga dama ka zo ka biya shi bashin da ka dauka amma ka dauka kayan sa haka je ka sayar ba tare da ka ga ya masa nawa aka sayar ba me yayi ka ci na ribar bai halatta maka ribar ba to bai halatta ba amma in ya halatta maka ribar ko yace malam gashi nan kayayyaki na ga farashin su ka je duk wanda kaga yana so ka samu customers ku yi ciniki abinda ka sayar masa abinda ka samu a kai na bar maka to shikenan ya baka izini mutlaki ko yace ka zo sai ka ci gaba da wannan
an to ma sauraro anan muka ka karshen wannan shiri namu na fitoyin rahama a yau wanda sai dai kuma kafin mu karkare shirin zamu kara maimaito muku lambobin wayar da za a iya samu domin aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba wato 0807-5-9-2-8-4 0807-5-9-2-8-4 ko kuma